sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 15 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai.
To Hanifa, sakataren tsaron Amurka Lord Austin yana jagorantar wani taro da takwarorinsa da dama daga kungiyar NATO da ma wasu daga kasashen duniya a yau Laraba domin yin sabuwar tattaunawa akan ƙara taimakon soja ga ƙasar Ukraine. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya sanar da kafa wani kwamiti domin fara tattaunawar zaman lafiya da shugabannin yankin Tigiri na arewacin ƙasar bayan yakin watanni 18. Kanin shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya kaddamar da wani bankin rayar ƙasa da zai ci dala miliyan 750.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa babban hafsan sojin Najeriya ya gargadi sojojin Najeriya da shiga harkar siyasa. Ko me masana ke cewa game da haka?
Takaice, muna murna da jin abin da shi Hafsan Hasoshi ya faɗa, da fatan kuma lalle za a ji tsoron Allah a yi addu'a don ƙasa ba don jam'iyya ba ba don kowa ba.
Za kuma ku ji cewa ƙasar Kamaru na fuskantar ƙarancin tsabar kuɗi, matsalar da ke mummunan tasiri kan harkokin kasuwancin ƙasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau, wanda wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Lord Austin yana jagorantar wani taro da takwarorinsa daga kungiyar NATO da ma wasu daga kasashen duniya a yau Laraba domin yin sabuwar tattaunawa akan yunkurin kare taimakon soja ga ƙasar Ukraine a yaƙi da mamayar Russia ta tsawon watanni hudu. Za a gudanar da tattaunawar ce a gefen taron ministocin tsaro na NATO a headquarters NATO a birnin Brussels. Taron yanar gizo akan tsaron Ukraine da aka yi a watan da ya gabata ya tattaro wakilai daga kasashe kusan 50 waɗanda kuma suka yi alƙawarin ba da taimako. Jama'an Ukraine sun ci gaba da kira ga ƙawayensu na ƙasa da ƙasa da su tura musu ƙarin makamai, musamman manyan bandugogin artillery, domin taimakawa dakarun Ukraine su fafata da na Russia. Babban sakataren kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa ministocin tsaron NATO za su gana da yammacin yau Laraba da ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov domin samun bayanai akan hali da ake ciki game da abubuwa da Ukraine ke bukata cikin gaggawa. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya sanar da kafa wani kwamiti domin fara tattaunawar zaman lafiya da shugabannin yankin Tigiri na arewacin ƙasar bayan yakin watanni 18. Abiy ya zanta da majalisar dokokin kasar a jiya talata game da yakin a wasu kalamansa da aka yada ta talabijin kasa. Ya ce muna bukatar maimaita nasara da muka yi a filin daga a wannan tattaunawar zaman lafiyar. Ya kuma kara da cewa yakin ya kawo cikas ga ci gaban kasar. Ya ce kowane harsashi da aka harba tamkar kuɗi ne aka yi asararsa. Abiy ya ce mataimakin Prime Minister Dimitri Mekonnen shine zai jagoranci wannan kwamiti, kuma za su dauki kwanaki 10-15 su fito da shawara akan abubuwan da za a tattauna a kai. Ko da yake tana yiwuwa wannan tattaunawar ta kawo ƙarshen yakin basasa na Habasha, amma William Davison, wani mai sharhi akan rikicin tsakanin kungiyoyin ƙasa da ƙasa na wata cibiyar bincike ta ƙasar Belgium, ya faɗa wa muryar Amurka cewa har yau ba a riga an fito da muhimman bayanai ba, musamman akan wanda za su kasance a cikin kwamitin. Kani samun nasarar tattaunawar zai ta'allaka ne akan samun duk bangarori masu yaƙi da juna a cikin kwamitin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shekaru hudu da suka gabata, India ta karbi bakoncin taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya da ake kira ASEAN a takaice a faretin ranar jamhuriya ta shekara-shekara. Wata alama da ke nuna New Delhi na bada himma ga kungiyar kawancen yankin ta mai mambobi 10. Wannan yunkurin yana taruwa yayin da India da sauran kasashe kamar Amurka ke neman taka burki ga karuwar tasirin da China ke samu a yankin Indo-Pacific. Tun daga ranar Alhamis, New Delhi za ta gudanar da taron kwanaki biyu na ministocin harkokin waje na ASEAN domin bikin cika shekaru 30 da kulla dangantaka da kungiyar da kuma tattauna hanyoyin bunƙasa haɗin gwiwa. An sanya shekarar 2022 a matsayin shekarar abokantakar India da ASEAN. Da yake magana a wurin wani taron manema labarai a ranar 10 ga watan Yuni, mai magana da yawun ma'aikatan harkokin waje India Arindam Bakshi ya ce kawancin ASEAN da India yana kan wani tushe mai ƙarfi. ASEAN ita ce gimshiki ga dokar manufofin gabas ta India da kuma tsinkaya mafi girma na Indo-Pacific, inji shi. Kasashe 10 na ASEAN su ne Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar da kuma Philippines. Duk da cewa ministocin harkokin kasashen wajen India da na ASEAN suna haɗuwa a kowace shekara, amma an kira taron na New Delhi a matsayin wani taro na musamman.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar Najeriya, Laftanar Janar Faruk Yahaya, ya ce ya ba da umarnin sake bitar irin rawar da sojoji za su taka a zaɓukan da Najeriya za ta gudanar a shekara mai zuwa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina da ya haɗa mana.
They are picking up activities for election are coming, and that's why I directed the review of rules of engagement and code of conduct for troops during election.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Faruk Yahaya, ke bayyana cewa ya bada umarnin sake bitar irin rawar da soji ke takawa yayin zabuka. Da yake dama sanannan abu ne sojoji suke bitar irin ka'idoji da tsarin da suke bi gwargwadon irin yanayi da kuma halin da ake ciki. Kuma wannan shine abin da muke yi a halin yanzu, saboda tabbatar da irin gudumawar da zamu bayar na tallafawa hukumomin fararen hula ya samar da zabe na gaskiya mai adalci.
Free and fair elections.
Babban Hafsan, wanda ke magana yayin wani taro da manyan komandojinsa a nan Abuja, ya ce su fa ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da siyasa.
We in the army and in the military remain apolitical.
Mu sojoji ba 'yan siyasa bane, muradin mu kawai anan shine samar da taimako ga hukumomin fararen hula, kana mu koma mu ci gaba da aikin mu kamar yadda yake cikin kundin tsarin mulkin Najeriya.
And remain perform our duties as enshrined in the Constitution of the Republic.
Tuni kuma masana irin su Professor Muhammad Tukur Baba suka fara tsokaci.
Takaice muna murna da jin abin da shi Hafsan Hasoshi ya faɗa, da fatan kuma lalle za a ji tsoron Allah a yi addu'a ba don ƙasa ba don jam'iyya ba ba don kowa ba, kuma a horar da su jami'an soja da za a tura su yi la'akari da cewa abu ne da ya zama dole, ba son su ake yi su sa baki a harkar zaɓe ba, amma fa su tuna menene ya kamata su yi, me kuma akwai abubuwa da bai kamata su yi ba.
Yan gwagwarmaya irin su Komar Kabiru Dakata, da ke ganin duk da tsaro yayin zaɓe ba ma aikin soji ba ne, amma in har ya zama wajibi to a yi shi bisa wasu ka'idoji.
A harkar tabbatar da tsaro a lokutan zaɓe ba hurumin sojojin Najeriya ba ne. Abin da ya shafi zaɓe hurumi ne na 'yan sanda. So amma idan muka yi duba a matsalar tsaro da ake ciki ta yau da kullum, zai iya zama dalili da za a iya cewa jami'an sojoji suna da rawa da za su taka. To amma ya kamata su, in har za a ba wa mutane tabbaci, sannan su kansu sojojin a ba su horo, ya kasance cewa sun san cewa aikin ranar zaɓe da bambanci da aiki da suka saba yi na yaƙe-yaƙe da sauransu. So wannan zai taimaka ya gamsar da 'yan ƙasa cewa ba aikin da suka sani sojoji na yi a baya shi za su zo su yi a ranar zaɓe ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya.
Yayin da farashin man fetur da kayan abinci da sutura da makamantansu ke tashin gwauron zabi a Ghana, a bangare guda kuma darajar sidin kasar na daɗa faduwa a kan dalar Amurka, wanda hakan ya yi sanadiyyar taɓarɓarewar tattalin arziki a kasar. Shugaban kasar Nana Akufo-Addo ya kaddamar da bankin raya kasa da dalar Amurka miliyan 750. Wakiliyanmu Hawawa Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani.
A faɗar sa, bankin ci gaban Ghana zai tallafa wa dukkanin bankuna a fannin tattalin arziki don samun kuɗaɗe na dogon lokaci da haɗa-haɗen bankunan zuba jari na ƙasa, bankin aikin noma da bankin Exim na Ghana, da kuma tallafa wa asusu masu zaman kansu da sauran kamfanonin kasuwanci da baiwa masu ƙananan kasuwa jari. Bugu da ƙari, za ta haɗu da cibiyoyin bincike don gudanar da binciken yadda za a tallafa wa cibiyoyi masu kirkira wadda zai haɓaka kasuwanci tare da samar da ayyukan yi da zumar farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar Ghana. Ga abin da masu ƙananan sana'o'i ke ta faɗi.
Sunana Aisha, irin magudan kuɗi da Nana Akufo Addo ke je ya bude bankin ka. Inda ya rage kuɗin ganin ya zo, ko kan lamarin dolar gama, sai in kana sai da kaya kasuwa za ka san, ta ka san garin ba. Abin da ya ci a yi da shi, ga shi na Andi Addo ke ana bude bank.
Sunana Hafsa Akufo Addo, abin da ya yi nan ne, even though yana da kyau, amma kamar yanzu yanda kudi inflation da abubuwa kullum ka tashi da safe duka an kawo kudin kaya, kafin a ce ka je ka so kaya ma ka fito da shi wani gari ka zo, in ka kawo kayan ma za ka sayar, in ba ka yi kefu ba ka samu a sai ma da sauri, balle kudin ka ma zo hannunka kai ka biya irin loanin da ka je ka karbi nan.
Hawa Abdulkarim Yankwani a sashen Hausa na murnar Amurka daga Accra, Ghana.
Ta gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. A ƙarshe, yayin da hukumomin leƙen asirin Amurka ke ƙara ƙaibi a kan China, manyan jama'ai sun amince cewa za a iya kawo ƙarshen karɓar kiran waya da sakonnin imel daga Amurkawa 'yan asalin China, lamarin da ke ƙara nuna damuwa game da leƙen asiri da ke shafar 'yancin jama'a. Wani sabon rahoto daga ofishin daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa ya ba da shawarwari da dama da suka hada da faɗaɗa horarwa a kan son zuciya da kuma nanatawa a cikin gida, cewa dokar tarayya ta haramta auna wani saboda ƙabilarsa kawai. Hukumomin leƙen asirin Amurka suna fuskantar matsin lamba domin su ƙara fahimta shawarar da ƙasar China ta yanke a kan batutuwa da suka hada da makaman nukuliya, siyasar ɓangaranci da kuma tushen cutar COVID-19. Kana sun mayar da martani da kafa sabbin cibiyoyi da shirye-shirye da ke mai da hankali a kan Beijing, yayin da akwai goyon baya na bai ɗaya ga tsauraran matakan Amurka da za ta tunkari ƙasar China. Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a da masu fafutuka sun nuna damuwa game da munanan tasirin sa ido a kan mutanen ƙasar China.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Karancin tsabar kuɗi na ƙara yin mummunan tasiri ga ayyukan kasuwanci a Kamaru, inda masu saye da sayarwa ke kokawa kan lamarin. Ga Muhammad Bashir Ladan ɗauke da ƙarin bayani.
Tsabar kuɗi na ƙara wuya a ƙasar Kamaru. Wannan yanayin yana janyo matsaloli cikin harkar kasuwanci da gaske. Masu sayarwa da masu saye, kowannensu yana kuka da irin nasa hawaye. Blaise Waka dan kasuwa ne, ga abun da yake.
La difficulté de trouver des pièces ou bien de mettre à la disposition des clients les petites monnaies.
Wahalhalu da ake samu na rashin tsabar kuɗi sun samu asarar kuɗaɗe masu yawa. Hakan ya tilasta mana mu rage wasu farashi don tattara su yadda ba sai an buƙaci canji ba, don kada mu rasa abokan cinikayyarmu. Kuma wani lokacin dole ne mu tsare masu saye tare da canjinmu, don kada mu haifar da tashin hankali da jayayya a wurin kasuwancinmu. Guillaume shi kuma mai saya ne, ga abun da ya faɗa.
Près de 200-250 juste parce que je n'ai pas de pièces pour aller s'en acheter quelque chose. Et lorsque c'est comme ça, je suis obligé de supporter.
Dole in biya kimanin dala 500 maimakon 250 a sanadiyar rashin tsabar kuɗi.
C'est comme ça, je suis obligé de supporter.
Bankin kasashen Afrika ta tsakiya BEAC ya sanya kuɗaɗen banki da tsabar kuɗi da adadinsu ya kai sama da biliyan 4 na kuɗin sefa, wanda ya ƙaru da kashi 12 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2020. Kamaru, wacce ke kan gaba a tattalin arziki a ƙungiyar haɗin kai na ƙasashen Afirka ta tsakiya, wato CEMAC, ta kama kashi 42 na waɗannan alamun kuɗi, wato sama da biliyan 1,728 na kuɗin sefa. Amma duk da haka, waɗannan dabaru ba su rage ƙarancin sauyi a ƙasar ba. Mun nemi sanin ko menene musabbabin wannan karancin tsabar kuɗi daga masanin tattalin arziki Dr. Basili King inda yace
Est-ce que cette monnaie il faut tant de temps
wannan kuɗin tsawon lokaci nawa yake dauka kafin a baiwa kasashe ai wannan ita ce ayar tambaya ai babu wani abun mamaki ga haka waɗannan kasashen CEMAC kuɗin da suke amfani da shi ba mallakar su bane daga kasar Faransa ake kera shi mun shawarce su da su yi kokari su mallaki wannan kuɗin ko kuma su hada kai wajen kera nasu kuɗin kamar Najeriya mai naira ko Ghana mai cedi amma hakan ya kasa yiwuwa
la capacité de fabriquer la monnaie
wannan lamarin shi ma an bar ma gwamnati kamar sauran matsaloli da kasar ke fuskanta Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
A gaida Muhammad Bashir. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Nasiru gare ka.
Domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau
masauraro barkanmu da dawowa shirin arewa a yau dake kawo lamuran da suka shafi joyin arewa mai joyi 19 da suka hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane A shirin zamu ji yanda wata jita-jita ta yadu kamar wutar daji a arewa amma daga bisani aka gano ba gaskiya bane sam wannan ya shafi wani sakon sauti ne da aka yada a yanar gizo dake neman ta da fitina tsakanin mabiya addinin Kirista da kuma musulmi kuma aka kala tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babashir David Lawan mun bincika inda muka gano sakon ya fito ne daga bakin wani matashi a kafancin jihar Kaduna Isaac Tanko wanda yace shi ma bace rai ne ya sa shi furta kalaman amma yanzu yayi nadama
arewa zaman ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya
da farko zamu ji abin da baba cirke cewa da yake nuna a matsayin sa na mai bi kuma pasto ko mai bushara ba zai taba goyon bayan kai hari kan musulmi ko kuma koma mabiya kowane addini ba kazalika ya ce shi masoyin al'ummar arewa ne don ma yana da gida a Kaduna
Nasiru na shekaru na ba 67 na san halin dan adam da irin wannan wanda bai san ka ba bai taba ganka ba zai kula maka wani shiri da muguntan da sai kai mamaki me ya faru to kasar nan mun gwanin cewa irin wannan abin Nasiru yanzu ba duk damuwan da Najeriya take ciki damuwan da arewan mu nan take ciki zubi ta fadan addini tsakanin kanmu ba mu kan fuskanci abin da ke damun mu ba ka san wahalan da yake ciki kuwa ba a yi noma ba fa bana fa throughout no towards dinnan no central dinnan no mutane kalila ne kawai fa suka yi noma bana ni wana damun mutane a kasa ba a zuwa makaranta ni yadda ka gani nan yanzu a Kaduna na girma ina da gida mai kyau a Kaduna na gina many years ago one of my very comfortable houses ina sha'awan zama a cikin gidan amma ba inda zan iya je nakan zuwa weekend dama yanzu ba zan iya je by road ba ban iya zuwa by air ban iya zuwa by train ba zan iya bi ta kafan can ba ba zan iya bi ta Kano ba in shiga Kaduna ba ba zan iya bi ta birnin Gwari ba ba zan iya bi ta Abuja ba in shiga Kaduna ba wannan ba abun damu ba headquarter arewa kenan ba wannan bai samu damu ba mu hada kai mu san da zamu yi da kasan mu
ya ke ji a ranka da aka kulla wannan kaga wannan ba shine karo na farko ba
da safe da na tashi bacci karfe 8 na gama addu'a na shirya zan yi wanka sai wani mun waya yace shi daga Sokoto yake waya shi SP somebody da manta da sunan yace ranka dade na ga wani a voice note ana circulate a media kuma wai kai ka fada wai ka zagi musulmai kai mai kame ni kuma na san ba kai bane nace kai waya yace ko somebody Ibrahim ban san shi ba ina kake aiki yace ni dan sanda ne a Sokoto a border nace to yace bari zan tura maka ranka dade nace to ka tura mu sai tura mu na fa guda biyu ne voice note biyu ne daya Hausa sak daya kuma Hausa da Turanci ko akwai wasu da fa suna za su ce kai mun san ka kai ba za ka dauki wannan abun serious ba ka dauki wannan abun serious haka kai a lokacin da ana so a cire ka NGF mun ce ka dauka serious ka ci ka dauka serious kai ba ka daukan komai serious na ta to ni na ina dauka abu serious amma ni fa Allah na tare da ni so don habu worry don me zan ji tsoro shekara 67 a duniya mallam haba Allah bai maka ba ina da yara sun yi girma sun gama university haba Allah ya mu da tsoro me zan yanzu hukunta me zai rama ko me zan yi na me
kana tunanin wasu masu san haddace fitina ne tsakanin musulmi da kirista a arewa suke yin wannan abin me zaka ce wannan bangaren kuma
a to shi yasa na gaya maka mu arewan nan da muna da hankali da ba wannan ne zai zama mana damuwa ba ga yadda zamu gyara kasanmu mu koma gidan jiya inda ana kowa na kwana gidan sai kwana lafiya da fa mallan ina tashi da dare daga Kaduna in tuka mota zuwa Port Harcourt neman kwangila da abin da zai same ni in je in dawo nakan tashi anan a Kaduna in je Sokoto neman contract in je kuma za a karbe ni da hannu biyu da murna da farin ciki yanzu zan iya ne
tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babashir David Lawan bisa wannan martani mun zanta da mai sautin sakon wato Isaac Tanko garkuwan tsoriyan a kafancan wanda yace yayi sakonsa ne ba da manufar a yi wani kage ko sharri ba kuma ya dauki nauyin kalaman da kuma yin nadama
so lokacin da naga wannan abun nayi bakin ciki sosai duk mai hankali zai nadama haka wato wannan audio din ni nayi shi kuma da aka fara fitar da shi an fitar da shi da sunana ne kowani ne yaje wannan yasa hoton wannan bawan Allah aka ce wai shine yayi tsakani kuma da Allah ba shi bane ni ne nayi kuma ina ganin haka nayi sauri na shiga social media handle dina na addressing general public nace ni ne nayi wannan audio din na dauki nauyin wannan audio din ba Babacir Lawal bane saboda haka ina kiran al'umman kasa gaba daya kar su dauki wannan magana da cewa da gaske shi ba shi bane
Isaac bari mu dawo ta kanka waɗannan kalamai da kai kusan suna da tsauri ainihin kai kanka san cewa za su yi tada fitina me yasa kai waɗannan kalaman ne
wato Mallam Nasiru kana ji ko
ina ji
mun shiga wani yanayi ne wanda dai bari dan koma baya saboda ka gani nayi wakiltan nayi mataimakin shugaban matasa na mutanen Baju na kasa gaba daya kuma a lokacin mu na san mun yi rawan gani sosai na ganin cewa muna neman al'umma su zauna lafiya ina cikin wanda suka yi ta kai da kaiwa da dawowa akan fahimtar da matasa su daina daukan fansa duk lokacin da aka yi rigima a wani wuri wai a tare mutane a hanya ana kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba muka yi gaya musu illan wannan abubuwan kuma banda haka akwai lokacin da ni na san mun yi tawaga mun bi Fulani har Labduga muka je muka same su a yi sulhu saboda a dawo a zauna tare so a cikin wayannan abubuwan da muke yi da nake yi kullun ko da abokai ko da wasu magabata za a zauna ana ganin cewa ana neman a zauna lafiya a arewa wannan bambance-bambancen addini ya kamata masu saurin ra'ayi a cewa an dina wannan abu saboda yana tayar ma da mutane hankali bayan kisan da aka ma wannan baiwan Allah a Sokoto duk da cewa ko cikin kuskure ko cikin rashin sani an dai tabbatar cewa abin da ta yi dai haka din ne to gaskiya bai dace ba ka gane ko taya wanda tun ina yaro akwai suwa tun daga Karcizan zuwa Sunday school daga cikin littafi mai tsarki ayoyi takaddu da yawa a cikin littafi mai tsarki sun gaya mana duk abin da mutum yayi maka kar ka dauki fansa ubangijin Allah da yake kai wannan mutum shi zai dauki fansa akan duk ma ko ma sharri aka maka sannan kuma a cikin dokokin Allah da Allah ya saukar mana a Bible guda wanda ta hannun Annabi Musa a cikin dokokin
goma na a Taurat kenan 10 commandments of Moses littafin nan na dokokin goma na
akwai an ce kada ka yi kisan kai mun kuma mun yadda da haka kuma mun ba da gaskiya shi yasa ma ba ma wanda zai tashi kawai ya je ya dauki wuka ko ya dauki adda ko takobi ko gariyo ya je ya ce wai dan ka zagi Krista ko ka zagi Jesus ko ka zagi ka kira mutum arni wai sai bi kai ce zai kashe ka ba zai faru bane
to amma in haka ne Isaac in haka ne ka ga umurnin da ka bayar ya saba kenan da koyarwar littafin Bible
a ba umurni na bayar ba mallam Adamu Elkaya na gaya maka shimfiɗa ne wanda an yi dai kwatanci da abin da wayancan malaman suke faɗa wanda
kamar ka rama ne kai ma ka sauka daga kan tafarki ka faɗi abin da ranka yake so kenan
eh kaman akwai na faɗi abin da raina yake so kuma ba abin da raina yake so ba da yake na yi kwatanci ne kaga mabiyan nan ko addinin Krista akwai masu majamu da yawa na kansu yau suna da mabiya kuma yawancin mutane za ga suna bin abin da kwesu wanda wayannan suke masu ne malaman nan nasu ka gane ko saboda idan kuma ko a musulunci to idan kuna da kana da mabiya da yawa sannan ka fito kana tunzura su za ka yi ma al'umma illa ne ko kuma kwesuwa ne na addini kake
a ƙarshe Isaac shin har yanzu kana kan maganar ka ko kuma yanzu kai ma kai na dama zaka iya sauye kalaman da ka faɗa
Malam Nasu barin ga maka gaskiya kaji ba mutum da yake a duniya mai hankali wanda yake cikin hankalinsa sosai da zai faɗi abu ko an gane shi ko ba a gane ba wanda abu zai kawo tashin hankali da rashin jituwa da kuma rashin ganewa da zai zauna ya ce ba zai nadama ba ka gane ko saboda bayan da naga yanda mutane suka dauki abu dole nayi nadama kuma nayi rubutu na faɗa cewa mutane su yi ayi hakuri a zauna lafiya ba abin da ya fi daɗi a duniya a cikin al'umma kamar zaman lafiya wannan na rubuta na faɗa hanna ne mu gafara ko kuma zaje kamar gafara ne na ce a shi kamar shi emir of jama'a wanda an tashi an daɗe an san juna tare hanna ya rubutu na ce a wannan kalaman na san musamman shi ya ɓata masa rai ya yi haƙuri kaga wannan nadama ne
Bawo sauraro da wannan zamu dakatar da shirin Arewa yau na wannan makon in Allah ya kai mu makon gobe zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamuel Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya
bari mu kawo muku kadan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email
Sakonmu na farko ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Yace ya kamata kungiyar ASU da gwamnatin Najeriya su zauna a teburin sasanci domin kawo ƙarshen yajin aikin da kungiyar ta ASU a yanzu haka take yi. Ko ƴaƴan talakawa sun koma bakin karatu. Tun kafin wankin hula ya kai ku dare, gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba. Sai sakon haɗin gwiwa daga Haruna Muhammad Katsina tare da Jafar Wada da Zainab Ahmad Malumfashi. Suka ce gwamnatoci da ƙungiyoyi da masu hannu da shuni da sauran jama'a a ko'ina kuke. Da fatan za ku ƙara azama wajen tallafa wa 'yan gudun hijira da tashin hankali ya sa suka bar garuruwansu domin tsira da ransu. Da abubuwan da za su inganta rayuwarsu duba da ganin suna matuƙar buƙatar agajin gaggawa. Sai sakon Ali Alhaji Haruna a jihar Jigawa, Najeriya. Yace ku bani dama ne kira ga ƴan uwana matasan Najeriya cewa ya kamata duk wanda ba shi da katin zabe ya yi gaggawar zuwa a yi masa wannan kati domin shine zamu nuna wa duk wani ɗan siyasar cewa mu ma muna da amfani. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Babandi Mamman Bandi da Isuhu Suleiman Madatti da Hamidu Kalalabuwa Difa da Ali Sarkin Yakin Nima. Suka ce mun yi Allah wadai da harin ta'addancin wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro 8 a bakin iyaka da Burkina Faso. Muna addu'ar Allah ya kawo mana da dawwammamin zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana na da sakonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To Hanifa a takaice, sakataren harkokin wajen Amurka Lloyd Austin yana jagorantar wani taro da takwarorinsa daga kungiyar NATO da ma wasu daga kasashen duniya a yau Laraba. Domin yin sabuwar tattaunawa a kan yunkurin kare taimakon soja ga ƙasar Ukraine a yaƙi da mamayar Rasha ta tsawon watanni hudu. Za a gudanar da tattaunawar ce a gefen taron ministocin tsaro na NATO a helkwatar NATO a birnin Brussels. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya sanar da kafa wani kwamiti domin fara tattaunawar zaman lafiya da shugabannin yankin Tigiri na arewacin ƙasar bayan yaƙin watanni 18. Abi ya zanta da majalisar dokokin kasar a jiya talata game da yakin a wasu kalamansa da aka yada ta talabijin kasa. A ƙarshe, shekaru hudu da suka gabata, Idi ta karbi bakoncin taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya da ake kira ASEAN a takaice a faretin ranar jamhuriya ta shekara-shekara. Wata alama da ke nuna New Delhi na bada himma ga kungiyar kawancen yankin ta mai mambobi 10.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe, idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu na yanzu Al Santos, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya. Ma'assalam.